ونفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو جمعة 23 غوات رمضان إجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرا دبو لدليه لولة 30 ترى منا قوليا قال الله سبحانه وتعالى ديبام إيكون ساكي هدوى أولنا اللوكتي كما أولنا مسلاتي لكي تكيوانا الجامعة من هدوني أتكيوانا واتا من البركة واتا رمضان بعدون كما يبسلون كران تليتاف الله القرآن من جلمة kamar yadda aka saba muna karatu cikin surati Yunus. Mun tsaya a karatun da ya gabata aya ta 46 wa mun tsaya aya ta 49 insha Allah ta'ala zamu tashi aya ta 50. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu dace. Kafin mu shiga karatu ga tambayoyin da aka turo kamar haka. Wannan bayan yayi sallama da fatan alkhairi yace yana neman ƙarin bayani dangane da daukan kaya da aka ba wa mutum ajiya, ma'ana amana, kamar yadda ya rubuta, wato kayan gwamnati. Kayan gwamnati aikin office. Yace bayan malam bayan naji karatun da aka gabatar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka karanta, Allah ya taimake ni na mayar da wasu kayayyaki da na dauka a office na kai gida domin amfanin kaina. Sai dai akwai waɗanda na riga na yi amfani da su, kuma gaskiya na gagara samun nitsuwa. Shin malam zan sayi kayan ne na mayar, ko kuma zan yi lissafin kudin kayan ne na mayar, ma'ana a dunkule domin neman kubuta daga bala'in da aka ambata, kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma ya zanyi. Wannan yana daga cikin alama ta imani. Idan mutum ya ji magana musamman daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko yaji an fassara aya, yayi kokarin aiki da ita, muna fata Allah ya samu dace. Don haka ko dai kai kiyasin kamar yadda ka faɗa, lissafin kudin kayan ka je ka sa a baitul malin gwamnati, ko kuma sayan kayan a mayar, duk wanda kai amma dai a tabbata, ka tabbata dai kame da kayan ko kame da kudin kayan. Wannan shine don wajibi ne, ba mai iya yafewa, wajibi ne. Wannan shine mafi sauki. Allah subhanahu wataala ya sa a dace. Kuma a yawaita istighfari, sai kai tawaita istighfari da neman gafarar Allah na wancan aiki da kai, domin shi kansa aikin matsala ne, kuma amfani da kayan matsala ne. Allah kiyaye. Wannan bayan yayi sallama, yace wai ayi hakuri duk da kwana biyu nan ana irin wannan tambayan. Yace ya kasance mutum mai saurin yawan sha'awa, to duk lokacin da zai dan tashi ko na minti ɗaya ne ko sakanni, idan ya tafi to sai dan ji sanyi ko dan damshi, amma ba abun da yake diga. Wani lokaci kuma zai dan diga shikenan, ba zai sake ba, sai dai in ya zo tsarki sai ya ji alamar sa. Wani lokaci a ƙarshen fitsari yake dugowa. Yace to malam ya matsayin azumin sa, kuma yace zai iya yi ma kusan sau uku ko fiye da haka a rana, tun kafin azumi kuma yake cikin wannan hali, kuma yana so a masa addu'a Allah yayi masa. mada mutum mai mazza'an mai yawan mazi nan da nan kawai ya fita da sauransu wannan duk baya bata azumi wanda yayi wasa ko ya ta tunani yana ta ko wasa da iyalinsa ko wani makamancin haka ko kuma yayi abun da shine yayi yunkuro fitan mazi shine azumin sa ya bace amma wanda shi haka dabi'arsa take haka Allah subhanahu wataala ya sa mana mai yawan mazi ne akwai daga cikin manyan salihan bayi duka tun daga sahabbai haka ba wai illa bane haka babu komai game da azumin sa wallahi ta'ala alam don haka azumin ka yana da wannan kuma bayan yayi sallama yace tambayar sa ita ce sun tsinci yaro wato anyar da shi suna neman sun nemi iyayensa basu samu ba sai suka rike shi har ya girma a hannun su har ya kai ga Allah ya azurta shi da kuɗi sannan yayi rashin lafiya ya rasu yace kuma bai dade kuma bai da mata kai yace tambayar ita ce waye ne zai gaji kuɗin nan kuma menene matsayin su a addinance wannan magana ne mai girma sai an zo gurin malamai da hukuma an san ina mutumin yake kuma ya aka yi sannan tukunna kafin a zo maganan gado ba maganan gado ne shari'ar musulunci yanzu take farawa da shi ba shari'ar musulunci tana farawa ne da maganar kace kun tsince shi ya girma to sai an san wannan saboda abu ne mai hatsari da kuma girman sha'ani yawa sai a san yadda aka yi kafin nan don haka wannan al'amari ne wanda yake da girma ba na ansa a nan ba wallahu alam wannan bayan yayi sallama yace mallan tambaya ta anan ita ce yace kakarsa ce ta tsufa ba za ta iya azumi ba yace mallan in za mu ciyar wato mana in za su ciyar da abinci danye kamar ya zai zama za a auna ne ai kowane azumi muddi ko a dafa a hada shi da duk abubuwan da ake hadawa a dafa a bawa mabukata na iya adadin azumi din ko a bayar danye gurgurun yadda ya sauka wallahu alam sannan wannan bayan yayi sallama yace tambayar sa yace waɗansu lokuta yakan ji waɗansu in ana magana sai ka ji sun sako wasu kalin magana ta Hausa kamar su Allah ya ce tashi in taimake ka ko ka ji sun ce wai taya Allah kiyo yafi Allah nanan to shin yace to shine yake son mallan ayi masa ƙarin bayani akan hukuncin fadin hakan lalle akwai yawanci wasu kalmomi na Hausa da wasu kalin magana wanda asali daga Hausawan maguzawa ya fito wanda babu tauhidi tare da su saboda sai su fadi maganar kawai ba tare da sanin hatsarin ta ba wanda fadanta in an san manufar da itikadi yana iya fidda mutum a musulunci sai dai kawai ana iya fadanta ta yadda ba zai fidda mutum a musulunci ba an saba fada mutum bai yi la'akari ba ma sai ya ji ya fada kamar misali fadi da aka yi ya cewa shari'a sabanin hankali bare da ƙara cewa hankalin da ba cikakke ba duk shari'a duk hankali wato shari'a kullun ta tafiya daidai da hankali salimi lafiyayyen hankali amma hankalin da yake mai matsala shari'a ta saba masa don kullun zai shi tunaninsa daban shari'a daban to haka karin magana daban-daban zaka ji amma masana Hausa sosai sukan yi bayani irin wayannan kamar Sheikh Muhammad bin Usman Kano wani sai zaka ji yana bayyana irin wayannan abubuwa din cewa da hatsarin su da kuma ma'anonin su da cewa ba su dace a rinka fada ba don kai an samu malamai masana Hausa ya kamata a rinka sani irin waɗannan wanda fadan su hatsari ne wani sai ma yana taba tauhidi wallahu alam don kai sai ya taka zanzan wajen fadin irin waɗannan wannan bayan yayi sallama yace tambayar sa ita ce yace dangane da tahajjud ga tambaya guda biyu tambaya ta farko din yace shin mallan yin nafilan tahajjud a gida da kuma fitowa ayi a masallaci wanne ne yafi falala wanda aka yi domin Allah shi yafi falala sannan na biyu yace shin mallan wurin yin ita nafilan tahajjud. Dan Allah ko akwai wasu kayyadaddun raka'o'i da ake yi a in mutun ya tashi zai yi nafila tsakan dare duk abin da ya saba ga gare shi ko raka'a biyu ne ko raka'a hudu ne ko raka'a shida ne ko raka'a takwas ne ko raka'a goma ya cike da witri duka duk yadda yayi gurgurdan abin da ya same shi da zai tashi yayi raka'a biyu sai ji bacci ya dame shi sai ya koma yayi tahajjud ko ya tashi yayi raka'a hudu sai ji kawai bacci ya dame shi sai ya koma baccin sa yayi tahajjud insha Allah amma ya kace sai yayi raka'a kaza in bai so bai tahajjud ba wannan ba haka bane wallahu ta'ala alam don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul layli masna masna ayi biyu ayi sallama ayi biyu a sallama in mutum ya sare sai ya kwanta abin sa wallahu alam wannan bayan yayi sallama yana fatan alkhairi me abu ne sai kuma yace me hukuncin wadda me hukuncin wadda idar da sallah sai ga akwai wani wato akwai wani gun da ruwa bai taba ba a kafansa har bayan ya idar da sallah aka funa duk kafan ta bushe kafin da ya idar da sallah aka wata duk kafan ta bushe kaman yaya akwai muna bukatun karin bayani kafin a bada ansa wallahu a'lam wannan bayan yayi sallama yace shi da abokan wato tambayar sa ita ce shi da abokan sana'ar sa suka shiga takzi wato motar haya kamar yadda ya rubuta zuwa wajen aikin su bayan sun sauka sun sauke kayan su sai suka ga wata jaka a sai suka wata gana masgowai a cikin kayan su da suka tashi sai shi ya dauki jakar ya tafi da shi ya ajiye a wajen sa kusan wata daya amma bai yi cikiya ba yau kimanin shekara uku kenan yace sai ya raba wa kannensa takalma ne na mata a ciki kuma bai gaya musu cewa a inda aka samu kayan ba kawai su dai sun ga yana rabon takalmi kenan ma'ana suka yi ta masa godiya amma shi yayi da niyyar Allah ya kaiwa mai kayan ladansa don Allah mallan yana ina matsayin abun da yayi matsayin abun da kai shine ha'inci da sata da rashin adalci saboda jaka ce kawai ka gani a cikin kayan ku watakila ko kai ne babba ko kai ne jagora sai ka dauka ka tafi da yake gida wata daya tak kawai sai ka so mu raba kannanka mata kaga wannan ba ka raba ne da niyyar kowace irin niyya wannan niyyar ka ce tsakaninka da kai yawa saboda haka akwai ha'inci a ciki ka ha'inci sauran wanda kayan ya zama tare da su ka ha'inci mai kayan kuma sannan ga sata don ka dauka ka kai gida kuma ka rabawa danginka iya danginka ka rabawa yawa wannan da zai samu wata dama wanda yake wannan aiki in ba Allah ya kiyaye ba zai barna da kudin jama'a to sai dai alama ya nuna ya tuba don yana cikin damuwa ne yanzu shi yasa ya aiko takarda don haka sai ka yi kokari ka yi kiyasin kudin wannan takalma din ka yi cikiya in kuma kayan yana nan da jakar sai ayi cikiya inda an je gurin union na direbobi a wannan ranar take wata gida da an samu shi saboda haka sai ayi cikiya in ba a samu ba yanzu ne za a iya sadaka da shi wa wasu mutane mabukata da niyyar cewa akai amma wannan kan kannanka ka bawa kayan da ba naka ba don haka sai ka nemo shi ka dawo da shi wallahu a'lam wannan bayan yayi sallama yace ya kuma yi addu'an alkhairi yace tambayar sa ita ce me hukuncin other charges ya rubuta kuma yasa OC da ake bayarwa ministry duk karshen wata don ƙara mana don ƙaran offices okay gyara ne yasa ƙara okay don gyaran offices kaman yadda aka yi gyara irin sayan paper A4 sannan maintenance na kayan office EG yace kaman motor printer computer da su AC da sauransu ana daukan wani abu daga ciki a raba mana dan kadan kuma na dan kadan don Allah mallam meye hukuncin wannan a musulunci da haka kasannan ta lalace don haka wannan ba halal bane, bai dace ba, bai halatta ba. Yawa, wannan ka fadi kayan da ka fadi abin da aka kawo don a yi shi, in wani abu bai bace a cikin wannan ba, ba a gyara ba, in wata ya zo sai mutum ya retiring din sa, sai me da shi? In kuma aka ce ya rike shi a madadin na watan gaba, shikenan. In wani abu ya faru a yi amfani da shi, kudin gyaran office ba kudin mutum bane, ba kudin mutum ne fasina nasa ba. Yawa sai na'am, gaskiya za mutum zai retiring ƙarya idan kawai ya ci kudin, sai ga yaje yana rubuta cewa kaza kaza kaza, ita neman kwakule-kwakule, da haka aka kashe kasan nan. Kuma da haka mutane suka sayi wuta suka bar aljanna a gefe. Kuma wannan shine maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da yake tsawa akan rashawa, da yake tsawa akan cin hanci da cin amana. Don haka a ji tsoron Allah, wannan lallai ba daidai bane. Don haka sai a mai da kudaden da aka rarraba mu, ku mai da su don a samu a mai da shi zuwa ga inda ya dace. Allah ya kiyaye. Wallahu a'lam. Wannan bayan ya yi sallama ya ce ya yi fatan alkhairi, ya ce tambayarsa ita ce, akwai waɗansu matan da suke kiran, wato suke kiran kawunansu sweetheart, suke kiran ƙawayensu kai sweetheart, darling, har ma ya kai waɗansu suna ma juna sign ɗin kiss, haka ma maza akan samu ma'ana a ɓangaren maza. Shin malam hakan yana da illa ko ba shi da illa? Yana da illa sosai ma. Hakan yakan kai ga maɗigo da luwaɗi da sauran miyagun ayyuka wanda ba su dace ba. Bai dace ba mutum kai, malamai suka ce kallon namiji ma kawai ka dimanci, kallo na wasu mintuna kana suranta ya baka sha'awar cewa halitta a ɓangaren sha'awa, ba wai a kallo na sha'awar sa matsayin makarantun alkur'ani ko mai karatun hadisi ko kuma sha'awar sa matsayin mai ibada ko wani, ba wannan ba. Kallo na sha'awar da zaka iya ce masa ko darling ko sweetheart, ta ina mace za ta gaya wa mace 'yar uwarta wannan? Ƙarshen ta kawai sai su koma maɗigo, tunda an ce ga maganan suna kisin juna ko wani abu makamancin haka, ko namiji ya rinka gaya wa namiji wannan? Wannan duka harka ce ta fasikanci wadda bata halatta ba, za ta iya kai mutane ga miyagun ayyuka, manya-manyan kaba'irai. Allah ya kiyaye. Don haka a ji tsoron Allah akan wannan, wannan bai halatta ba, bai dace wa mutane su yi wannan. Daga ƙarshe, tambaya ta ƙarshe, bayan ya yi sallama da fatan alkhairi, ya ce yana da tambaya akan ruwan zamzam. Ya ce akwai magana cewa wai duk wanda ya sha ruwan zamzam da niyyar Allah ya bashi lafiya akan wata cuta da aka jarraba shi, da aka jarrabe shi, to Allah zai bashi lafiya. To malam, ni na je Saudi na sha ruwan, na kuma wanke kaina da niyyar Allah ya bani lafiya akan cutar da take damuna, wato cutar amosanin kai, amma har yanzu ba sauki, ba alamar waraka. Yace tambayar ita ce, shin zamzam baya magani kenan? Na biyu, ko dai ba gaskiya bane yawan ba gaskiya bane ruwan zamzam ba magani bane? Yace shekaru biyu zuwa uku kenan da zuwa na aikin hajji, ruwan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne yace ma'u zamzam lima shuribala, ruwan zamzam yana aikin duk da wanda ya sha maganin, ya sha ruwan zamzam din da niyyar aikin. In mutum ya sha don maganin wata ciwo ko wani ciwo ko wata cuta, insha Allah ta'ala zai samu sauki, sauki a hannun Allah yake. Sannan Abdullah ibn Umar yayi, Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya, daga cikin tabi'ai da yawa akwai wanda suka yi amfani da ruwan zamzam suka samu waraka daga cututtuka. Kai nima alhamdulillahi, akwai lokacin da wani ciwo duk likitoci a Madina, likitan yara menene suka yi iya wasu, aka gagara muka ce to ga ruwan zamzam, muka zo kawai mutum wafatiya a cikin ruwan zamzam, bayar wallahi sai ga ciwon cikin sati daya ya tafi ya warke gaba daya. Saboda haka gwargwadon imanin mutum da aqidan mutum game da abun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, gwargwadon abun da zai zo masa. To ka ce shekara biyu ko uku ka mutu ne da wannan ciwon ko kuma? Saboda haka mu muna da yaqini zaka warke daga wannan ciwon in dai ka sha kana da kyakkyawan niyya. Amma in kana dugu-dugu kace bari mu gwada mu gani, daga nan ba magana, daga nan ba magana. saboda haka fahimtar maganar wanda yayi magana shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daukar karfin maganar daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kawai zai warkar da kai wana shine zai sa kaga abun yayi tasiri amma in kana gwadawa ne ko kana abun nan shekara uku kana ta lissafi yau ka shafa kanka gaji yana nan gobe ka shafa kanka gaji yana nan a wannan ba haka ake wa zamzam ba kowace shekara in Allah ya kaddara muka je Saudiya nakan sha zamzam da wata niyya kafin mu dawo wallahi sai abun ya tabbata shekaru sun fi nawa so da haka kawai gurgure da Allah ran mama ya ce shi ma haka Allah ran mama ya sha ruwan zamzam haka Mala Abdul Gani kai ma Mala Abdul Gani shi ma ya sha ya sha dalilin ciwon kamansa ya warke kaga an shi samu shedu uku da kai zuwa kai so da haka kaga magana kawai kai din ne ko kana yi wa Allah gaggawa ko kuma kana ganin maganar koyaya ne kamar yadda ka turo kana kokonto to daga ka shigar da kokonto sai ya samu matsala kuma ka daina gaggawa ai baka mutu wata kunna saboda haka wata kila sai can shekaran karshe dalilin zamzam din kuma da ikon Allah amma sai ka kusan mutuwa tukunna Allah ya nufin warkarwa to wannan ba wani wanda zai abuna amma mu muna da yakinin zaka warke insha Allahu ta'ala in ba ka wargaza niyyarka ba Allah ya sa mu dace zamu ci gaba da karatu cikin surati Yunus aya ta 40 aya ta 50 daidai insha Allah muna fata Allah ya sa mu dace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kul ara'aytum tambaye su ya rasulullah tambaye su ya muhammad sallallahu alaihi wasallam kace musu ara'aytum wai yanzu ba ku gani ne in atakum azabuhu bayatan aw naharan yanzu in azabar Allah ta zo muku bayatan cikin dare kafin a wayi gari aw naharan ko kuma azabar Allah ta zo muku da rana tsaka ma za ya sa'ajilu minhu almujrimun wannan masu laifi da suke cewa a zubo musu azaban su gani inda gaske ne a kaza kaza har cewa suke in kana hadha huwa alhaqqa min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama in kana hadha huwa alhaqqa min indik wa id qalu allahumma in kana hadha huwa alhaqqa min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw itina bi adabin alim wai suna cewa ya Allah in dai wannan abun da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da shi in dai da gaske gaskiya ne daga gurinka to a zubo mana da duwar watsi na wuta daga sama wannan wani irin hatsari ne mujrimai kafirai waɗanda ba su imani ba su suke irin wannan taran aradu da ka suke hatsari Allah subhanahu wataala ya ce kul ka gaya musu ara'aytum shin ba ku gani in atakum azabuhu bayatan yanzu in azabar Allah ta zo muku bayatan cikin dare aw naharan ko ta zo muku da rana ma za ya sa'ajilu minhu almujrimun to me yasa menene kuma gaggawar mujrimai da suke cewa a kawo mana azaba a kawo mana azaba azaban in ta zo fa kowa zai shiga halin da ba zai iya taba fita daga ciki bane me yasa ake neman ta me yasa ake gaggawa Allah ta asumma idza ma waqa'a amantum bihi yanzu sai har sannan ne lokacin da azabar ta faru ne tukunna sannan za ku yi imani da shi kuna cewa in da gaske ne a zubo da azaba to sai azaban ta zo ne tukunna sai ku ce za ku yi imani ai in azaba ta zo kuma ba komawa baya ba sauran imani da zai amfani mutum in azaba ta zo ba maganar azaba ba kai in alamomin tashin alkiyama alkubra ma suka zo ya bayyana rana ta fito ta yamma shikenan babu sauran karban tuba babu sauran aikin kwarai da wanda da ba a yi shi ba wanda zai amfani babu don haka in azaba ta zo to ba zai amfani mutum ba asumma idza ma waqa'a amantum bi yanzu sai azabar ta zo ne za ku yi imani da alqur'ani in ko azaba ta zo ne tukunna kuka ce za ku yi imani da alqur'ani Allah ya ce al'ana yanzu ne za ku yi imani da shi alqur'ani bayan azaba ta zo in dai bayan azaba ta zo ne amfa imani da alqur'ani ba zai amfani ba inda tunda ba a yi imani ba sai da azaba ta zo imani ba zai amfani ba al'ana yanzu ne za ku imani wa kad kuntum bihi tasta'jilun alhali da kun kasance kuna gaggawan cewa azabar ta zo mana ta zo mana sai da ta zo ne tukuna za ku imani to yanzu ne kuma imani zai amfane ku ba zai amfane ku ba don haka ayi imani tunda wuri ayi aiki na gaskiya tunda wuri kowa ya zama mai imani na gaskiya Allah ya ba mu sa'a Allah ta summa qila lil ladina zalamu sannan sai a ce da waɗanda suka zalunci kansu ta hanyar shirka ko kuma sabawa Allah da miyagun ayyuka zuqu azabal khul ku dan dani azaba ta dawwama ku dan dani azaba ta zaman dindindin hal tujzauna illa bima kuntum taksibun shin kun ga wani abu da ya kamata a sakan ka muku in ba da abun da kuka kasance kuna aikatawa ba kowa da abun da yake kasance yana aikatawa shi za a saka mai da shi shi za Allah ke cewa ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghayra dhalik fala yalumanna illa nafsa ya ku bayina ku sani cewa ayyukan ku ne na kiyaye su kuma na sakan ka muku sakamakon ayyukan ku na kuma cika muku lada wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah wanda ya samu sharri kare zargi kowa sai kansa na Allah subhanahu wa ta'ala yace wayastanbi'unaka ahaqqun hu ay wayastakhbirunaka suna neman labari a gunka ma'ana suna neman wai ka basu bayani bayani na gaskiya ahaqqun hu wai shin tashin alqiyama dinnan alma'ad komawa wal qiyama wato da tashi bayan bayan jikkuna sun dugurguje a cikin kaburburan su sun zama sun rube gaba ɗaya suna cikin kabari sun zama kasusuwa da sauransu wai da gaske ne ka gaya mana imana bayani da gaske ne wai wannan bayani da ake yi a haqqun hu da gaske ne wannan al'amari ne za a tashi bayan jiki ya rube ya zama kasusuwa yanzu za a tashi yanzu za a tashi tashin alkiyama yanzu za a dawo da mutane kuma bayan an tada bayan sun mutu suna neman labari a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah ke faɗi suna tambayanka wai da gaske ne qul i wa rabbi kage ya mutu i kwarai kuwa wa rabbi na rantsa da ubangijina innahu la haqqun wallahi tashin alkiyama gaskiya ne ka duba fa Allah subhanahu wa ta'ala yake bani qul kage ya mutu i kwarai kuwa wa rabbi na rantsa da ubangijina innahu lalle shi tashin alkiyama la haqqun wallahi gaskiya ne ka duba rantsuwa kala kala don me don kar kai kokonto game da tashin alkiyama yanzu idan Allah ya faɗi wannan kadai yace mana i qul i wa rabbi innahu la haqqun wannan kadai ko ba wata sauran aya a cikin alqur'ani da take tabbatar da za a yi tashin alkiyama wannan a ce Allah ne ya faɗi wannan ya ishe ka kwana kana tunanin za a yi tashin alkiyama wallahi za a yi tashin alkiyama me yasa aikin mu yake nuna kaman bamu yadda za a yi tashin alkiyama ba kaga mutane abubuwan da muke daban 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 miyagun ayyuka rashin bin Allah rashin alkawari rashin fadan gaskiya ga kariya alkawari ga cin mutuncin mutane kowa jira yake kawai yayi magana wani wanda baya nan ka fadi mutuncin wani ka ci mutuncin sa ka fadi kaza ka fadi kaza shi bai san kana yi ba mala'iku kawai suna ta rubutawa kana taiwon surutu akan wani bawan Allah wanda bai ma san kana yi ba ka fada a can ka fada a can kana ga kawai zaka iya zubar masa da mutunci wallahi ba zaka iya ba Allah subhanahu wataala in ya bada mutunci ba mai iya zubarwa sai shi Allah Allah kuma baya zubarwa sai in mutum ya dau fada da Allah saboda haka Allah subhanahu wataala yana gaya mana za a yi tashin alkiyama tare da dukkan rantsuwa ta ko ta ina kul ka gaya musu lokacin da suke tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam ahaqqun hu wai da gaske ne tashin alkiyama Allah ta kul ka gaya musu i wallahi kwarai kuwa wa rabbi ka ce musu na rantsa da ubangiji na da ya raye da ni innahu lalle shi tashin alkiyama la haqqun la ina rantsuwa ne wallahi gaskiya ne za a yi awani go Allah subhanahu wataala yana cewa wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha lalle tashin alqiyama atiyatun za ta zo la rayba fiha ata amrullahi fala tasta'jilu iqtaraba lin-nasi hisabuhu wa hum fi ghaflatin mu'ridun iqtarabatis sa'atu wa inshaqqa al-qamar duka wannan a bayanai ne daga Allah cewa tashin alqiyama ta riga ta zo ma ata amrullahi tashin alqiyama ya riga ya zo kai al'amarin Allah ya zo fala tasta'jilu
ya za ku yi kokonto bayan ga mutane suna mutuwa kowace rana in mutum ya tafi kuma ya tafi kenan ka taba ganin wanda ya rasu ya dawo babu ba wanda yake dawowa tabiya kawai ake ana tataruwa shekaru dubbai da suke wuce ana tataruwa a lahira ai ina tsammani abun da ya saura ba ma tsammani bane hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce abun da ya saura na rayuwar duniya bai kai daya bisa biyar din abun da ya wuce ba kai bai kai daya bisa goma ba domin sabai suka ce wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yamma la asr lis rana ta yi ja ta kusan faduwa sai ya ce musu ku zo kowa sai matso da kansa ya ce ku kalli rana suka kalle ta ta yi ja ta kusan faduwa ya ce kun ga ranar ne da ta yi ja ta kusan faduwa suka ce eh mun gani ya rasulullah sai ce to abun da ya shude na rayuwar duniya da abun da ya saura na rayuwar duniya kamar abun da ya shude na wannan irin da abun da ya saura na wannan irin ne in rana ta yi ja saura faduwa kan ba kowa tare kayan sa yake yana koma gida ba daga rana ta yi ja sai ga kowa yana rufe shago mai kaya a waje yana nadewa mai shaguna yana rufewa mai kayan sana'a yana tattarewa yana daddaurewa ma'alaman cewa wannan irin abun da ya wuce ya wuce abun da ya saura yanzu kawai saura a koma gida a yi rayuwar dare to inda muna da hankali ya kamata a ce mu gane abun da ya saura din nan mu ci gaba da nade kayan mu mu ci gaba da aiki ma'ana ba wai ka tattara ka ce to ni yanzu na shiga daki kenan ina jiran mutuwa ba a'a ka kama aikin alheri ka kama aikin ibada ka gyara ayyuka ka gyara abun da ya saura domin me kamar yadda ake nade shago in rana ta yi ja haka ya kamata mu so mu ban kwana da duniya domin annabi sallallahu alaihi wasallam tun zamanin sa yau sama da shekara 1400 yace musu kun ga ranar ne ta yi ja suka ce eh ya rasulullah yace to abun da ya saura tsakanin duniya da karewarta kamar abun da ya saura ne na inin da ya wuce yau daga safe daga sallan asuba zuwa yanzu abun da kuke gani na rana din nan abun da ya saura to haka rayuwar duniya take kaga saura kadan kenan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace bu'istu ana wasa'a kahatain an tashe ni da tashin alkiyama kahatain kamar wa'innan yatsu in kadat latusbiquni yace saura kadan tashin alkiyama ma ta riga ni an tashe ni da tashin alkiyama muna gogayya rige rige da ni da tashin alkiyama kamar wa'innan yatsu dan daga ranar da aka tada annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama manzon Allah zuwa abun da ya saura na tashin alkiyama ya faru kamar bambanci tsakanin wannan yatsan da wannan yatsan wannan yatsu guda biyu yace in kadat latusbiquni saura kadan tashin alkiyama ma da ta riga ni rige rige muka rinka yi ni da ita kaga shi tashin alkiyama saura kadan saboda haka ya kamata kowa ya shirya in mutum bai shirya ba lokaci zai kure yanzu na ce maka wani ya rasu shikenan sai da je ayi sallah abinda kai shine naka abinda baka yi ba ka makara Allah kiyaye mu daga makara don haka Allah subhanahu wataala ya ce kul ka gaya musu i wallahi kwarai kuwa wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na innahu lalle tashin alkiyama la haqqun wallahi zai faru zai tabbas gaskiya ne wa ma antum bimu'jizin ku ko ba za ku gajiyar da Allah ku kasa tattarwa wai don kun zama kun digurguje a cikin kaburburanku hakan ya gagari Allah taro ku ina kuma antum bi mujizina ba za ku iya gagaran Allah ba duk yadda kashi ya digurguje jiki ya digurguje Allah zai taso shi lokaci guda komai yadda aka yi za a taso da mutum ana busa a cikin gahoshi kenan kawai kowa zai tashi za a tashi a koma a tsaya a gaban Allah don ka tashin alkiyama gaskiya ne Allah ka ba mu ikon cikawa da imani Allah ka samu ci nasara a ranar tashin alkiyama zuwa ga aljanna da iyayenmu da kakanninmu da ƴaƴanmu da zuriyarmu da ƴan uwanmu da sauran musulmai baki daya na'am Allah subhanahu wata'ala ce walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bihi ranar tashin alkiyama in ba ku san ranar tashin alkiyama ba kaman Allah yana nuna mana in ba ku san tashin alkiyama ba to ku tsaya ku ji labarin ranar tashin alkiyama ranar tashin alkiyama Allah yace walau anna likulli nafsin zalamat wallahi da a ce duk wata rai da ta yi zalunci ta samu kanta ranar tashin alkiyama da a ce ma fil ardi abun duk da yake cikin ƙasa da sama da duk abun da yake cikin duniyar nan a ce na mutum ne amma kuma ya je ranar tashin alkiyama da mummunan ayyuka a ce masa ba za ka samu ka tsira ba sai ka bada wannan duniyar da abin da yake cikin ta naka din nan wannan ka bada shi ka zama baka da sauran kokobo Allah sai wallahi tashin alkiyama da a ce mutun ya mallaki duniya da abin da yake cikin ta nasa ne aka ce yau gashi nan ya zo da zunubi ranar tashin alkiyama ko ya zo da shirka ko da abin da Allah yake fishi da shi a ce a kawo wannan abin da ya mallaka na duniya da abin da yake cikin ta Allah sai wallahi da zai bayar ya hakura baya son kokobo duk abin da mutum yake da shi a ai wa ummihi wa abihima wa sahibatihi wa banihi mutum zai iya bada mahaifiyarsa zai iya bada mahaifinsa zai iya bada matarsa zai iya bada ƴaƴansa in dai shi zai tsira in dai shi zai tsira saboda mai bala'in tashin alkiyama yawmal qiyamati law alimta li haulihi la fararta min ahlin wa min awtani yawman tashaqqaqat as-sama'u li haulihi wa tashibu fihi mafariqul wildan ranar tashin alkiyama da ka san bala'in tashin alkiyama da ka gudu ka koma can bangon duniya kana ta ibada kana ta aiki da yanzu mun bar duniyar nan da mun san hali amma ina muna nan dai muna lallabawa muna fatan Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan gaskiya ya ba mu ikon aikin alkhairi ranar tashin alkiyama rana ne da zaka ga sama tana tsatsagewa saboda bala'in ranar tashin alkiyama ranar tashin alkiyama rana ne da zaka ga jinjiri yanzu aka haife shi gashin sa fari sol ta ko ta ina gashin yayi fari saboda tsabar tsoro da barazana da dawainiya tashin alkiyama ba wasa bane ranar da zaka ga annabawa suna tsoron ganin Allah suna tsoron haduwa da Allah wannan ranar a zogun wannan annabi yace kai bazan iya zuwa gurin Allah ba akwai wani sako da nayi annabin Allah fa yana tuno sakon sa ina ga mu kuma yau ka tuna ma gobe kai annabi manci jibi kai kaza yau ka araba wani kudin da ba naka ba jira kake ka samu wani ya ci kudin shagon mai gidansa wani mai gidan ne ya ci ya zalunci yaran shagon sa wani ya masa noma bai biya shi ba wani ya yashe maka kwata baka biya shi ba wani ka karbi bashi ka ce sai karshen wata baka biya ba wancan ka masa alƙawari karshen wata wancan ma ka masa alƙawari karshen wata watan nawa ne kam kowa ka ce masa karshen wata kuma ka san iya abin da zaka samu amma a inda kake aikin ma akwai wanda su ma karshen wata su da ke suna da iko ba zai ma zo gurin ka ba kawai an yi deducting daga can daga son an ɗebe kawai abu da ka abana sai da kaga mutum an yi salarin ka fadi abun ya alalace me yasa bai rike amanan aiki ba ga hadama mutum sai hadama yace sai yayi wancan yace sai yayi wancan yace sai yayi wancan ana yin salari da kwana biyu magana ya kare dama duk bashi ne ko bai gama biyan bashin kansa ba in ka koma ga Allah ka takaita rayuwanka iya inda Allah ya tsaye da kai ka guji haramu ka guji gaggawa ka guji hadama Allah zai taimake ka ai Allah ya san nawa kake samu roki Allah albarka amma ina mutane sai sun tare daga kaman sun shafe maganan a jikinsu wallahi ko gwadawa a ringa yi a gwada a gani jama'a sun gwada sun gani ka tsaya kai hakuri ka jajirce ka gani amma ina saka mutum ga salarin sa ya san ga abin da zai samu amma ya wuce gurin kafin wata ya kai 15 salarin sa gaba ɗaya yanzu na wani wata ya shiga wani kuma ya yaudari kansa an ce gwamnati ta ce ta yi approval an yi approval din arrears din nan namu na shekaran 2013 shekaran 2013 an ce arrears din 2013 zai fito wani ya ce maka 2014 wani na kusa ya ce maka 2017 an ce masa wannan kudin zai zo saboda haka 2019 an ce ai an yi approval eh approval ya tabbata to da haka yanzu kudin ma an ce tare za su zai da wannan salarin to in ka samu marar basira shikenan tunda an ce kudin mai tare za su zai da wannan salarin to sai ya budget har na wannan kudin sai ya shiga ciki in salarin sa 20,000 ne sai ya shiga kawai yayi harkar 40,000 yana zuwa kawai shi da ya ga alati ya shigo sai ga dai 20,000 din nan dai ita ce banda abin da aka sassaka a jikinta ita ma ta zama 13,000 ko 11,000 kawai sai ga yana fada shi da sai tsine wa gwamnati aba azzalumai sun ce za a biya mu ba a biya mu ba shi ya san me zaki ta wannan barazana budget din 40,000 yayi kuma an riga an wuce mutane suna gaggawa ba sa yin abin da ya dace malam in aka ce ma an yi approval arrears ko aka ce ma a akwai wani abu da zai zo ko wani abu EA ko menene ka jira sai ya zo ya shiga hannunka ga masu karanta tattalin arziki yanzu in ka samu accountant yanzu ka samu irin su yace auditing accounting department zai kashe ma kudi ne bai shiga nunsa ba su mutanen economic ba sa kashe kudi sai ya shiga nunsu yawancin su inde ba wanda annoba ta hau kansa ba, inde mutum mai karanta tattalin arziki ne amma ya kashe kudin da bai shigo gurin sa ba, to wannan ba malamin gaske bane tattalin arziki. Yaushe mutum kuma wanda ya karanta musulunci shi ko zai zo ya dinga yin haka? Ka dinga lissafin abin da bai zo ba ka kashe shi. Duk masana tattalin arziki, shi yasa in aka ce ma mutum shi accountant ne, to duk yanda ka so ka kai ga son kudi don kana taba kudin yana ji kamar kana nintsinin sa, sai ku yi ta hakuri. Saboda haka Allah subhanahu wataala yana kyale mutane sai abin da ya, amma kai kana lissafi ne kawai a kawo ka kashe shi, ko yana lissafi shi a rinka ganin kudin kawai ko ba za a kashe ba ma, domin akwai wani tunani nasa in jiha ce sai ta kai ta mallaki kaza kafin a kashe kaza, ku ko ba wannan bane lissafin ku? In local government ne sai ya mallaki kaza kafin a kashe kaza, ku ba wannan bane lissafin ku? In a gidanka ne sai ka mallaki kaza kafin ka kashe kaza, kai ba wannan bane lissafin ka? To masanin kudi daban, kai kuma daban, sai sai ku ta gogawa kana ganin kaman ba haka ba, shi yana ganin kaman ba haka ba. Don haka shi yasa mutane ake ta shan wahala. A rinka lissafi, a rinka yin abin da ya dace. Allah ce walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi labtadat bihi, da a ce rai ta mallaki duk abin da yake doron ƙasa ran da ta zalunci kanta, wallahi aka ce ta kawo a fanshi za ta tsira za ta bayar. Bayan haka Allah ce wa asarrun nadamata lamma ra'aw al'azaba, ranar da waɗanda suka je gaban Allah da rashin aikin alheri ranan za su zobe akan nadama, banda nadama ba abin da zai rufe su, nadama shine kawai zai lullube su. Lamma ra'aw al'azaba, lokacin da za su ga azaba iri-iri, ka san tun ana filin hisabi, ana mana hisabi, wutar jahannama tana kugi, tana fishi, tana tartsatsi. Irin tartsatsin nan da ice danye-danye yake yi, ko wani ice mai irin ruwa-ruwa a cikin sa dinan, ka san yana dan wani tartsatsi, ka ji ya dan taba jikinka ya dan yi zafi. To wutar jahannama in ta yi tartsatsi kaman beni ne yake faduwa, haka za a dinga ganin su. Yadda ka san an gina beni hawa, haka tartsatsin wutar jahannama yake, tana kugi, tana diri, saboda ta ga wasu mutane wanda suka saba wa Allah, tana jira a kawo su mana a zo ta lamushe su. Allah kiyaye mu wasarun nadama lamma ra'aw al'azaba. Allah ce wa qubiya bainahum bil qist, za ai hukunci tsakanin mutane bil qist da adalci, babu zalunci ranar tashin alkiyama. Allah ce wa nad'u al mawazin al qist li yawm al qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a, ba za zalunci kowa ba. Wa qubiya bainahum bil qist, Allah ka samu dacewa. Wa hum la yuzlamun, Allah ce ba za zalunce su ba. Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ala inna lillahi ma fis samawati wal ard, kar wani ya ce ka to ni kan inda ina da abun da yayi mallaki duniya a ce zan tsira zan bayar. Allah ce to ko da ma yaya ne ka sani cewa ba wanda ya mallaki duniya? Ala ku saurara, inna lillahi ma fis samawati wal ard, ga Allah kadai ne abun da yake cikin sama da kasa, duk na Allah ne. Lillahi lamul iktisad, an kebe wannan mulkin gaba ɗaya ga Allah, ba wanda ya sai tarayya da shi. Allah kadai shi ya mallaki sama da ƙasa da abin da yake cikin su gaba daya. Ala ku saurara, inna wa'dallahi haqqun, wallahi lalle alƙawarin Allah gaskiya ne. Allah baya saba alƙawari, ba kawai mutane ba, mutum ne zaka ji ya ma alƙawari ya karya kuma yana ta surutu, mutum ne zai ma alƙawari yayi ha'inci, sai mutum kaga mutum kana ganin kamar mutumin kirki ne amma sai alƙawari ya karya. To amma Allah subhanahu wataala yace al ala inna wa'dallahi haqqun, ku saurara ku jiya ku bayin Allah, inna wa'dallahi haqqun, wallahi lalle alqawarin Allah gaskiya ne. Tashin alkiyama za ta zo, Allah yayi alqawari ya hukunta ya zartar, dole za a yi tashin alkiyama. In ba mutane za a yi tashin alkiyama, in ba mu yi imani ba, yanzu ka dauka yanzu rayuwar duniyar nan wasa ne? Ayi mu kawai yau mu zo mu taru anan, gobe mu tashi, wani an dauki ransa ya koma ga Allah kafin mu, wasu sun yi kafin da, ka duba garin nan da haka yake, gine-ginen da suke garin nan shekaru yan kadan da suka wuce baya haka garin yake, bishiyoyi da aka dasa suna kanana yanzu haka suke, mu din muna kanana yanzu haka muke, jama'a yadda ake aihuwa ake rasuwa haka ake, yanzu wannan duk wasa ne? Ai wallahi ba don Allah yana nufin wata rana zai tara mu ayi hisabi ba, da ba tsaya na yin wa'innan abubuwan. a haifi wannan ya rayu a dau wancan ransa ya rayu wancan yayi arziki wancan yayi talauci wancan ya samu wancan ya rasa ayi mulkin wane a wuce ayi mulkin wane a wuce ayi wancan a wuce duka wannan wasa ne ba wasa bane darusa ne da kai ne kana jinjiri ka dawo kana kaza yau ga kanan saurayi yau ga kanan kaza ka zama dalibin jami'a wata ran kai ne malami wata ran kai ne kaza duk wannan wasa ne rayuwar ka ta canjawa daga hali zuwa guri hali daga kaza zuwa kaza har yanzu bai nuna ma cewa wata ran zaka zo babu kai ba wani ya rasu kun kai shi wani ya rasu kun kai shi wata ran wata kila ka dau mahaifinka ka kai shi ka dau mahaifiyarka da kai aka dauke ta aka kai ta ka dau danka an kai shi ka dau wanka an kai shi an dau kaninka an kai shi to me kake jira yadda kake kaiwa wata ran kai kaza ai to bayan an kai mutum an gama taruwa wata ran kuma tashi za a yi ala inna wa'dallahi haqqun wallahi ku saurara alƙawarin Allah gaskiya ne walakinna aktharuhum la ya'lamu sai dai mafiya yawa mutane la ya'lamuna ba su san haka ba saboda me ba su da yaqini da Allah ba su gane Allah shine Allah ba da mun gane Allah shine Allah da mu saba masa da ganganci ba nawa zaka saba wa Allah nawa zaka samu ne wai in ka ci haram nawa ne kuma ba kai bani tsuwa fa mutum yana fara cin haram shikenan kawai duniya ta bude masa kenan kullun ba koshi Allah kiyaye mutum a ce ya gwada in mutum ya gwada cin haram wallahi shikenan daga nan da ya gwada kuma ranar ake shiga tashin hankali ko nawa ya tara ko motoci nawa yayi ko gidaje nawa kake gani in dai da haram yake tarawa ka tambaye shi wallahi bai da nitsuwa bai da kwanciyar hankali bashi da kwanciyar hankali ko kadan bashi da nitsuwa kuma ana samun tangarda kadan zaga abun ko suna nan saura kan ban gidaje saura kaza kaza wa zaka ganci kai ba nitsuwa a arame a awayi a akwai rashin lafiya a an je kasar waje an kace miliyan kaza an dawo kasar ciki an kace miliyan kaza an je sama an kace miliyan kaza a kasa ma miliyan kaza shikenan babu sauran nitsuwa babu sauran lafiya da haka da haka da haka da haka wata ran sai kaga mutum rangaranga an dauke zaka kai shi makabarta waye me kaza din nan wanda yayi kaza din nan wanda yayi kaza din nan an gama to da haka me ake jira bai imani da Allah ba me muke jira mu ƙara imani da Allah Allah ka ba mu ikon imani da Allah ce huwa yuhyi wa yumit Allah shike rayarwa wa yumitu Allah shike kashewa ya kamata mu tuna mutuwa mu tuna rayuwa wa ilaihi turja'un zuwa ga Allah za a dawo da ku gaba daya ko kun shirya ko ba ku shirya ba za a dawo da ku mutun lafiyan sakalau yanzu nan sai ka jance wani ya rasu lafiyan sakalau ya rasu kuma ya tafi shikenan sai dai wani ya mai shi Allah ka samu cika da imani na'am
ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin qul bi fadli Allahi wa bi
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane gaba daya manya da yara da musulmai da kafirai da kowane irin mutum wadanda ba musulmai ba kowa Allah ya kira shi ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum haqiqa inji Allah subhanahu wa ta'ala wallahi tabbas wa'azi mai salo mai kyau wa'azi mai ratsawa wa'azi mai bayanin gaskiya wa'azi mai hujjoji wa'azi mai gamsarwa ya zo muku daga gurin ubangijin wa shifa'un lima fi suduri da waraka da duk abin da yake cikin zuciyarka in ka karanta alqur'ani wallahi duk wata shubuha ta kauce maka kana fahimtar alqur'ani ana gaya maka alqur'ani zaka cewa duk wata shubuha ta kauce kai magana haramu in ka zauna ana ma bayani akan alqur'ani ana ma bayani akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ji kaman in kana zaune kai daga yau ni ba zan saki cin haram ba Allah na tuba daga yau amma in an fita ina an jima shikenan amma lokacin da ake gaya ma ka tabbata gaskiya ake gaya maka alqur'ani gaskiya ne ya ku mutane wa'azi gamsasshen wa'azi ya zo muku daga gurin Allah wa shifa'un lima fi sudur da waraka da duk abin da yake cikin zuciyarku rashin lafiya ne talauci ne damuwa ne rashin aure ne rashin gida ne rashin kuɗi ne rashin jari ne in ka saurari alqur'ani zaka ji waraka wallahi wa shifa'un lima fi sudur wa hudan shiriya ya zo muku daga gurin ubangijin alqur'ani in ka rike shi ka siriya ka tsira ka rike alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rahmatul lil mu'minin Allah yace rahama ta zo muku lil mu'minina ga mu'minai ta zo muku daga gurin ubangijin duka waɗannan abubuwa sun zo daga gurin Allah ku duba alqur'ani za ku same su Allah sai kul ka ga musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un falalan Allah da rahmar Allah wanda tazo muku daga Allah alqur'ani Allah ya baku alqur'ani ya fahimtar da ku alqur'ani ya sanar da ku alqur'ani ku taru ana karanta muku alqur'ani falyafrahu su yi farin ciki da wannan huwa khairun shi yafi mimma yajma'una da abun da za su tara a duniya ko baka da titi inda zaka zauna a gurin da ake karanta alqur'ani kai farin ciki ka godewa Allah shi yafi a baka miliyoyin kudi wallahi qul bi fadlillahi ka gaya musu bi fadlillahi falalan Allah su yi farin ciki bi fadlillahi da falalan Allah wa bi rahmati da ramar Allah da ya saukar akan mu Allah ya bamu alqur'ani wanda aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau sai ga bayin Allah a ce mutum ya haddace alqur'ani me kuma ya saura maka duniya me ya saura a duniya saura kawai rayuwarka ne ko tana hannun Allah kana dan sana'arka shikenan baka da matsala ba sai ka ci aran ba Allah subhanahu wa ta'ala ce ka gaya wa mutane su yi farin ciki da falalan Allah shine alqur'ani da suka samu su yi farin ciki da falalan Allah shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka samu su yi farin ciki da rahmar Allah ta yadda Allah ya aika musu manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shi yafi musu khairun shi yafi alkhairi mimma yajma'un daga abin da za su tara yaushe za ka tsaya garin tara duniya kamanta alqur'ani a ce wani washi ya kware ya kai matakin kaza ya kai matakin kaza shi famanin sakatare ne shi kaza ne shi director ne shi menene bai iya karatun alqur'ani ba duk da bai wanda Allah yayi ya saukar da alqur'ani ya saka a matsayin al'umman alqur'ani amma har yanzu baka iya karanta fatiha ba aje a koya tun lokaci bai kure ba ran da mutun ya ga malakul maut ranan ne zai san cewa yana sallah bai iya karatun fatiha ba shi ku je gaban malamai dukan mu kowa ya je gaban malami karanta mun fatihatul kitab yaya ake karanta ta samu wanda ya kware wajen karatun alqur'ani ya karanta ma fatiha ya karantar da kai ko yaro ne ko danka ne masu zuwa islamiya samu danka ka tashi a gaba danka yana musabaka ya iya karatun alqur'ani ya iya kaza ce kai zo wane zo ka koya mun karatun fatiha daga lokacin ka zo mace masa malam wane zo karanta mu koya mun karatun fatiha mu mun makara ba mu samu mun yi ba karanta mun fatiha ya ake karanta fatiha ka karanta ya karanta ma ka zaunar da shi yana karantawa kana karantawa har ka iya karatun fatiha danka ya koya maka yafi ka rinka fita sassafe ka garwace kasuwa da yawo alhali baka iya karatun alqur'ani ba baka iya karatun fatiha ba kana sallah ba a karba man salla biduni fatihatil kitab fayya qidad la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab mu daina taruwa muna yaudaran kanmu ba mu daina taruwa akan rayuwar duniya kadai ba muna taruwa a kofar gidajen mutane muna musu kilari wai don su ba mu wasu yan kudi ana raba 1,100 ana raba 2,000 kaga mutane sun fi 1,000 ana karatun alqur'ani ana karantar da alqur'ani kowa ya watsa ya gurin mutum bai iya karatun alqur'ani ba bai je koya ba asara ku godewa Allah ku yi murna da falalan da Allah ya muku na cewa alqur'ani kun samu alqur'ani wanda Allah ya azurta shi alqur'ani wallahi ya fi kowa a duniya sai wani dan uwansa wanda shi ma aka bashi alqur'ani shi yasa karka karbi kaskanci duk inda zaka shiga akwai kaskanci a gurin a matsayin ka na mahaddacin alqur'ani karka shiga gurin inda ka sani cewa arzikin ka zai zo inda kake same ka karka karbi kaskanci ka tsaya kawai kar ma ka nuna kai wani ne Allah ne maka baiwa in kana da sana'a je ka gurin aikin ka kai aikin ka da sauransu kar ka tsaya kana jiran wani ya girma maka a wani ya baka gurin zama a wani ya yi maka kaza ko wani ya daga ka akan me Allah ya riga ya daga ka in dai baka alqur'ani ya gama daga ka in mutane ba su sani ba mala'iku sun sani su raka kai ka zama mai tawazu'u mai kaskantar da kai ta ladabi na alqur'ani kar kai kwadayi kowa yana da kwadayi amma ka takaita kar kai kwadayi kar kai shige-shige kar kai zumudi kar ka nemi abun da ba halal ba halal din zai zo da kafarsa sai ya zo gunka Allah ya kunsa alqur'ani a kinzinka balle abun duniya a baka alqur'ani naira ta take da wuya naira ai in aka baka alqur'ani wallahi naira ta sauki komai alqur'ani ma Allah ya zabe ka ya baka ya kunsa shi a zuciyarka amma ka tsaya kana gaggawa kana ta shige shige ka watsar da alqurani wai har wai mutum muhaddisin alqurani yazo guri a ta suwaye suka zo sai su malan ne to malan za su bata wani lokaci su malai to ga wannan ka kai musu haba ka zo gun mutum ya ce ga wannan shiwa me mallaka duniya to kar ku yi wasa musamman ma abuta alqurani daliban alqurani me waye mallaka a duniya Allah ya baka ya ba kunsa ma qur'ani a zuciya ka dauka wani yafi ka me zai me a gidansa me a ofishinsa me matsayinsa ba ina nufin ina rena masu ofis ba a girma masu a inda girmamawa ya dace amma kar ku watsar da kanku a gaban su ku mutunta su in aiki ya hada ku ai aiki da imani da adalci da aminci da amana in aiki ya hada ku da kowaye ku girmama shi wanda yafi ku shekaru ku girmama shi ku bashi girma wanda yafi ku matsayi a ofis ku bashi girma ku yi masa ladabi shugaban ku yi masa ladabi amma kar ku je kuna kutse inda bai dace ba ku rike alqurani zai fidda ku a duniya zai fidda ku a lahira ba tarun nera shine ba a nitsuwa da kwanciyar hankali shine gidanka idan akwai abun da za a karya komin karancin sa kar ka rinka cino a can gidan an yi nama an yi koyi an yi me saurari Allah in yana son ka ci nama shi zai kawo yana son ka ci koyi shi zai kawo in baya son ka ci koyi baya son ka ci nama kai ne kake son ka ci nama kake son ka ci koyi Allah bai so ba ka dau walakanci ka dau kaskanci zaka gani kuwa kullun sai ka je inda ake cin koyi an gama an bar saura sai yanzu kai zo to ga saura dai mun rage ku saura ku ci ka ci da kaskanci ga alqurani ka walakanta alqurani ka walakanta kanka ku yi hakuri ku rike alqurani Allah zai azurta ku ta inda ba ku tsammani kar ku karbi kaskanci duk abun da yake haitel kake da halin yi kai shi kawai Allah ya baka ka gode wa Allah kar ka yadda ka dauka kaskanci kar ka yadda wanda yawa alqurani kallon banza ka dauka kawai ba mutum bane ajiye shi a gefe kar kai mu'amala da shi amma wanda yace zai girmama mutane za a zauna ya saka aiki a matsayin ka na yaro amma koda ka haddace alqurani kar ka dauka ni ko ma haddacin alqurani ne bari in girman kai wannan ba ladabin alqurani bane duk inda ka je a ofishi yayunka a wurin aiki da iyayenka a gurin aiki wanda suke aiki tun kafin ka zo tun kaza ka girmama su ka ba su haƙƙi a san cewa kai mutum ne mai ladabi kuma kar ka yadda ka ci amanan aiki wannan shine dabi'ar alqurani shine koyarwar alqurani Allah ka azurta mu da aiki da alqurani wallahu ta'ala a'lam insha Allah ta'ala in muna raye za mu ci gaba daga inda muka tsaya Allah ya samu dace wallahu a'lam
dukkan bayin Allah da suka turo suke bukatun bayin Allah su tsaya su da addu'o'i muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya amsa mana addu'o'in mu wadanda suka turo qur'ani suna bukatun tsaya su da addu'a suna kokari amma sai dai naje ya tararrabawa daya na aite dan uwansa addu'a daya na ai kaza haka kawai indai aka bada alqur'ani mutum ya aje shi a masallaci ko ya bayar ko ya sayo shi ya kawo shi masallaci ko kuma ya samu shi ya kawo shi masallaci insha Allah duk karatawa da ake yana samun lada bi iznillahi ta'ala sai ya tawassuli da wannan aikin ma'ana ina ga yana tawassuli ne da wannan aikin kenan to muna fatan duka gaba ɗaya kawai sai ya tawassuli da duk abin da kake da niyya gaba ɗaya da cewa wannan alqur'ani da ka aje a masallaci domin a karanta kana tawassuli da wannan aiki da kai na sadaka sannan da addu'an bayin Allah kuma da ake tare a nan muna fatan Allah subhanahu wataala ya biya bukatu Allah subhanahu wataala da abun da ya faɗa na fatan ina jin akwai rashin lafiya a ciki Allah ya yayi wanda suka ce an yi dan uwan sihiri ya tafi tun 94 muna fatan Allah ya dawo da shi Allah ya bata wannan sihiri din indai tabbas sihiri aka yi masa Allah ya bata Allah subhanahu wataala ya wargaza wannan sihiri din kuma aka wata samu malamai don su san irin addu'o'i ko kuma samu irin su yi muslim sauransu wanda za su yi ta ganin azkar da ya dace da irin addu'o'i da za su yi ta yi domin samun dacewa insha Allah ta'ala Allah subhanahu wataala ya bata wannan sirri kuma Allah ya dawo da shi wanda suka turo abubuwa da yawa na bukatu wanda suke bukatun mazaje na kwarai muna fatan Allah subhanahu wataala ya azurta su da mazaje na kwarai a lokacin yin aure wanda za su ji tausayin su masu tsoron Allah akan haƙoƙinsu kowa da irin bukatun da ya ambata wasu masu magana jari da wanda yace wata 20 bai samu an biya shi albashi a inda yake aiki ba muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa a bikadunsa Allah ya sa salarin sa ya fito ko kuma yace canjin gurin aiki in canji ya fi masa alkhairi Allah ya canja masa da abin da zai fi masa alkhairi da wanda da duk irin su makamantan su da yawa wanda salarin su ya tsaya ba sa samu Allah ka bikadunsu Allah subhanahu wataala ya kawo musu dauki da masu bukatu daban-daban da damuwoyi kala-kala da aka yi ta ambatawa wanda bayin Allah suka ambata muna fatan Allah subhanahu wataala yayi wa kowa damuwarsa wanda suke da bukatu kuma kowa da irin bukatar da yake da ita Allah ka biya mana bukatun mu ka sanya albarka a rayuwar mu Allah ka gafarta mana kurakuran mu ka yafe mana zanuban mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ka azurta mu da ikhlasi cikin maganganun mu da ayyukan mu Allah ka sa duk abin da zamu yi domin ka ya rabbal alamin Allah ka samu na daga cikin yantattu a wannan wata mai albarka Allahumma ati riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina minan nar wa ahlana wa dhurriyyatina waj'alhum qurrata aini lana fid dunya wal akhirah Allahumma famunna alaina wa ala abnaina wa banatina ya rabbal alamin bil itiq minan nar innaka samiun qaribun mujibud da'awat Allah ka sanya wannan haduwa ta mu haduwa ta da kai mata rahama Allah ka hada mu gidan aljanna firdaus Allah ka sa aljanna ta zama ita ce makomar mu Allah ka ba mu sauki ranar tashin alkiyama Allah ka samu na daga cikin wanda za su samu ni'ima ranar tashin alkiyama da mu da iyayen mu da kakannin mu da zuriyar mu da iyalan mu da ƴan uwan mu da sauran musulmai baki daya Allah ka shugabantar da mutanen kirki akan mu Allah karka shugabantar da mutanen da ba na kirki ba akan mu Allah masu nufin gyara Allah ka taimake su ka ba su shugabancin mu masu nufin batawa ko handamewa Allah ka hana su mulkin mu wadanda suke ciki Allah ka taimake su wajen yin abin da zai zama alkhairi a rayuwar mu shugabannin mu Allah ka datar da su zuwa ga abin da zai zama alkhairi ga rayuwar mu da addinin mu da sauran al'umma baki daya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar wa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk